Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya gargadi magoya bayansa kan yiwuwar su fuskanci martani idan har masu ra'ayin sauyi suka karbe mulkin kasar a zaben da za a yi a ƙarshen makon nan. Shugaban Turkiya na ta kokarin tattaro magoya bayansa a gabanin zaben wanda za a yi a ranar Lahadi, wanda har ila yau zai zama babban barazana ga tsarin mulkin sa dake bin tafarkin Islama a kasar Turkiya, wacce ita ce kasa da ta kasance mamba mai yawan musulmi a kungiyar tsaro ta NATO. Kuriya jin ra'ayi da aka gudanar ta nuna cewa babban abokin hamayyar Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, na da dan takin rinjaye wajen farin jini, kuma yana da yiwuwar ya samu kashi 50 na adadin ƙuri'un da ake bukata don kaucewa zuwa zaɓe a zagaye na biyu a ranar 28 ga watan Mayu. Bangaren yin adawar ya samu ƙwarin gwiwa ne bayan da babban ɗan takara mafi girma na uku ya janye takararsa a ranar Alhamis, wanda dama shi ke kawo Kılıçdaroğlu cikas. Ba a samu turmutsitsi ba a kan iyakar Amurka da Mexico duk da fargabar da aka yi ta nunawa da farko bayan da bakin haure suka yi tururuwa shiga Amurka gabanin karewar matakin rufe kan iyaka da hukumomin ƙasar suka ɗauka a lokacin da annobar COVID-19 ta ɓarke. Ƙasa da sa 24 da karewar dokar mai taken Title 42 da ta sa aka rufe kan iyakar ƙasar da Mexico a ranar Juma'a, bakin haure da jami'an gwamnati sun yi ta nazarin tasirin sabon dokar da gwamnatin shugaba Joe Biden ta runguma don samar da kwanciyar hankali a yankin. Wani jami'in hukumar kula da tsaron Amurka ta Homeland Security ya ce ba su ga wani gagarumin ƙarin adadin bakin hauren ba ya zuwa jiya Juma'a. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban rundunar sojin haya ta Wagner ya jajjaki dakarun Rasha, inda ya zarge su da kucewa daga wani yanki a birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine, wanda hakan a cewarsa ya ba dakarun Ukraine ɗin damar karɓe ikon wasu yankuna. Cikin wani bidiyo da ya fitar a ranar Juma'a, shugaban rundunar ta Wagner Yevgeny Prigozhin ya ce dakarun da ke kare iyakokin da Rasha ke riƙe da su na gwargajewa a yankin Bakhmut, kuma kucewar dakarun ya sa sojojin Ukraine sun karɓe ikon Shazo, wata muhimmiyar hanya da dakarun Wagner suka rufe ta a baya. Kazalika shugaban na Wagner ya kuma zargi ma'aikatar tsaron Rasha da hana su harsashai, zargin da ma'aikatar ta musanta. Ya kuma yi watsi da kalaman da kakakin ma'aikatar tsaron Rasha ya yi cewa janyewar da dakarun su suka yi dabara ce ta yaki. Tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan ya ce manyan dakarun ƙasar ne suka sa aka kama shi kan zargin rashawa. Yana mai cewa zanga-zangar adawa da aka yi ta yi sanadin mutuwar mutum aƙalla 40. Jami'an tsaro sun kama Khan mai shekaru 70 a wajen wata kotu, inda suka ta sake sa cikin wata mota a ranar Talata a lokacin yana jiran sauraron ƙarar da aka shigar a kansa a Islamabad. Washegari ne kuma wata kotun da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta same shi da laifi, yayin da wata kotu ta daban kuma ta sa aka tsare shi tsawon kwanaki 8 kan wata tuhuma ta daban. Sai dai a ranar Alhamis, kotun kolin kasar ta ayyana kama kan da aka yi a matsayin matakin da baya karkashin doka, inda ta nemi da a yi maza-maza a sake shi. Wasu har-haren sama da Isra'ila ta kai a ranar Talata sun kashe wasu manyan kwamandojin yankin zirin Gaza 3. Jami'an lafiya a yankin na Falastina har ila yau sun ce akalla mutum 12 sun mutu, sannan an jikkata wasu 20. Mayakan jihadin da ke samun goyon bayan Iran sun tabbatar da mutuwar manyan kwamandojin, waɗanda suka bayyana sunayensu a matsayin Khalil Bahtini, Tariq Izzaldin da kuma Jihad Ganam. Wani kakakin ƙungiyar ya ce za su mai da martani, yayin da Isra'ila ta ce mutanen da aka kashe suke da alhakin harba makamin roka a kan Isra'ila a kwanan nan.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu yi nazarin kalaman shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wanda ya cewar matakan karfafa rundunar sojan Najeriya da gwamnati suke dauka ya taimaka gaya wajen inganta tsaro a cikin kasar.
Wannan duk ma'auni ne mu gare mu da cewa wannan ikirari ko bugun gaba da shugaban kasa yi bai samu galaba ba, kuma bai cimma ainihin yanayi wanda annan san barka.
An ga ci gaba ta kawo wurin da aka tsaro a kokarin da wannan gwamnati ta yi ta kawo su canje-canje na dakil waɗannan yan ta'adda.
Boda-boda din Najeriya nan a maida shi yadda shiga da fita ba zai zama kawai kowa zai shiga fita babu takarda ba. Ni ina ganin ya kamata ma a ce yanzu yawo a Najeriya dole kawai mutum ya rika nuna national identity card.
To madalla, a babanan dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bugi kirjin cewar irin nasarorin inganta tsaro da ake cimmawa a halin yanzu, wannan ya biyo bayan ɗaukar wasu matakai ciki har da na ƙarfafa rundunar sojan Najeriya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewar gwamnatinsa ta sami gagarumin nasarar gaske wurin shawo kan dimbin kalubalen tsaro da ya addabi Najeriya. Shugaban Najeriya wanda ya bayyana aika-aikar 'yan ta'adda masu hankoran ɓallewa daga Najeriya, barayin gurbataccen mai a matsayin manyan kalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta kafin ya amshi mulki, ya ce biyo bayan irin namiji kokarin da gwamnatinsa ta yi, yanzu an shawo kan da dama daga cikin waɗannan kalubalen tsaro.
This administration has achieved remarkable transformation of the military.
Wannan gwamnati ta cimma gagarumin nasarar gaske a wurin ƙara ƙarfa rundunar sojoji wurin kambaba ƙarfinsu na yaƙi da warwala, wanda ya ce a baya na nan takajen-takajen, amma bayan shekaru bakwai ya inganta rundunar sojojin Najeriya, wacce yanzu ita ce ta hudu a Afirka baki ɗaya, bayan da a shekara ta 2015 su ne na bakwai. A shekara ta 2022 kadai, a cewar shugaba Muhammadu Buhari, ya samarwa sojojin ɗaruruwan motoci masu sulke da bam bai ratsa su, da motocin jigilan sojoji da kuma na aikace-aikace. Kana daga shekara ta 2017 zuwa shekara ta 2022 ya samar da motocin yaki masu yawan gaske, dimbin bindigogin artillery, bindigogi masu sarrafa kansu da harsasai masu yawan gaske nau'i daban-daban, waɗanda suka taka rawa wurin irin rawar da sojin Najeriya ke takawa a fagen daga. Kazalika, kama daga lokacin da ya karɓi mulki zuwa yanzu, Janar Muhammadu Buhari ya ce an ɗebi kimanin kuraten sojoji sama da 60,000 baicin dubban hafsoshi kuma da ake yayewa a makarantar horar da sojin Najeriya ta NDA da ke Kaduna. Wannan kuma duka a cewarsa sun taka rawa kwarai wurin samar da tsaro da inganta shi a cikin Najeriya. Tuni kuma wannan kalamai na shugaba Buhari suka fara jan hankalin al'ummar da ke yankunan da ake fama da rashin tsaron.
Sunana Bashir Alti ne, Goyawa Isa, shugaban rundunar ƙarshe ta ƙasa reshen jihar Sokoto. Wannan bugun keji da shugaban ƙasa ya yi na cewa yana alfahari da ainihin irin yadda ya shawo kan matsaloli na tsaro cikin wannan ƙasa, abubuwa ne waɗanda za mu duba cikin hauji guda biyu. Kaga dai yabon keji ya ce yana alfahari da irin kuɗaɗen da ya kashe domin samar da kayan tsaro. Babu shakka a gare shi ta gehe ne na zama na shugaban ƙasa, ya yarda kuma ya sa hannu ya aminta ahi da kuɗaɗe domin kawo kayan aiki da ainihin samar da kayayyaki iri-iri na ainihin ayyukan sojoji da jami'an tsaro domin a ga cewa an samar da tsaro wannan ƙasa. Shi yana ganin ya sauke wannan wajibi da matsayi ne na shugaban ƙasa. Sannan kuma idan ka diba arewa maso gabacin wannan ƙasa, yanayi na 'yan Boko Haram irin tare bama-baman da ake yi da irin yadda ake tare matahiya ana cin zarafin al'ummomi, to babu shakka in ka duba abubuwa ne waɗanda aka cewa yana iya bugun kirji, shi ta hauji ne ga cewa waɗannan abubuwa sun kawo domin ana wata da watanni yanzu baka ji bamu ya tashi ba. Amma idan ka duba wasu sassa na wannan ainihin ƙasa, arewa maso yammacin wannan ƙasa, irin yadda ɗimbin 'yan ƙasa suke wuraren gudun hijira, da irin yadda an ka san wurare sanannun 'yan bindiga 'yan fashin daji suna zanne, sun yi kakagida suna cin zarafin jama'a, kuma har yanzu suna riƙe da al'ummomi da 'yan makaranta iri-iri, ana ba su sarautu. To in ka diba babu shakka wannan yanki namu na arewa maso yamma, mu ba mu ga wannan ci gaba ba, domin ainihin kullum muna azurtuwa game da ainihin wannan aiki na 'yan bindiga wannan yanki na arewa maso yamma. Masalan in ka duba ai dajin birnin Gwari yana nan, wannan sanannen ɗan bindiga har gobe yana buga muku waya, 'yan jarida yana magana da ku, kuma yana tabbatar da duniya kira nan, shi ne ainihin ɓaleri. An kausai? Ba a kausai ba. Muna nanatawa da cewa har gobe dogo-gyaɗe da addajin Kwantagora suna riƙe da 'yan makaranta na FGC birnin Yauri. An karɓo su, uwayen yare daga baya suke tara kuɗi suna an so ɗiyansu. An kasa mayin maganar, balle a ce an sa jami'an tsaro da sojoji da ainihin makaman da aka so domin a yaƙe shi don a ceto waɗannan yare. Ba ai ba. Wannan yanki na gabacin Zawara, ainihin ɗan bindiga Bello Turji da gabacin Sokoto suna nan suna cin karen shi babu baka. Ainihin an kama shi, koko an wace tungatai, koko ya ba ayyuka ne na cin zarafin al'ummomi. A waye gari yau ƙasar Shinkahi, gabacin Shinkahi da ƙasar gabacin Sokoto, a mu waye gari ma ana isko mutane cikin gidajensu ana kashe su. Kaga wannan duk ma'auni ne mu gare mu na cewa wannan ikirari ko bugun gaba da shugaban ƙasa ya yi bai samu galaba ba, kuma bai cimma ainihin yanayi wanda annasan barka ba. Babu shakka mu gare mu mazauna arewa maso yammacin Najeriya, kadiba ma daga tsakiyar Benue din, abinda ya kawo Nasarawa, abinda ya kawo ainihin Kwantagora Neja, abinda ya kawo Kebbi, yayyo Sokoto, yayyi Zamfara, yayyi Katsina, shin wani ƙauye ne yanzu za ka kwantawa ka miƙe ƙahuwanka domin ainihin kai bacci? Babu shi. 'Yan gudun hijira suna cikin Nijar, suna gudun hijira har yanzu, ga suna cikin garuruwa, tashoshin mota suna so su koma gidajensu, mutane na so su koma ƙauyukansu su yi noma, zaman lahiya ya wanzu. Wannan magana ta shugaban ƙasa a gare mu, gaskiya mu ba mu ga wani ma'auni gare mu ba wanda za mu ce mu gaskanta ta. A gare mu ma ainihin hawa ne, al'amura sun tabarbare wannan yanki namu na ainihin gabacin Sokoto da yankin Zamfara. Wannan shi ne gaskiya al'amari.
To amma da yake an ce fahimta fuska, ga ra'ayin wani ba Zamfara yi.
Sunana Ibrahim Janyau daga jihar Zamfara. Tabbas lalle gwamnati ta yi kokari sosai, wannan gwamnati tun da ta daura gaban mulki tun shekara ta 2015 har zuwa yau, mun ga cigaba da ta kawo wurin dakatar tsaro. Da kokarin da wannan gwamnati ta yi, ta kawo wasu canje-canje na dakile waɗannan 'yan ta'adda, ita kuma ta zo da wani sabon salo irin wanda muke ganin zai iya taimaka ma wannan gwamnatin ya zuwa. To don haka tabbas gwamnatin Buhari ta yi kokari, iyaka kokarin ta, babu wani wanda zai ce wannan gwamnati ba ta yi kokari wurin kawo cigaba da kuma dakile waɗannan ne 'yan ta'adda masu addaban yankunan.
To kome mutanen gabashin arewacin Najeriya ke cewa?
Suna na Sale Bakuru, sabon fegi daga Damaturu a arewa maso gabashin Najeriya. A to kamar yadda shugaban kasa ya yi maganan cewa an samu nasara a zamansa shugaban kasa na shekara 8 a bangaren tsaro, to za mu ce mun yabawa shugaban Muhammadu Buhari, amma sai dai akwai sauran rina a kaba sakamakon cewa yanzu akwai hanyar da ta tashi daga garin Dambuwa zuwa Biyu, wannan hanyar ba ta biyuwa. Ko mu nan a jihar Yobe, idan ka je ka garin Yadin Bori, wato Gujuba local gamman bangaren gabar, wannan wurin baya shiga sakamakon cewa akwai 'yan ta'adda na Boko Haram. So da wannan ne za mu yi kira ga su jami'an tsaro na soji da dukkan wanda abin ya shafa da su, tsage damtse ganin cewa an kawo ƙarshen 'yan ta'adda a Najeriya baki daya.
A cewar mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Abubakar Muhammad Sani, akwai buƙatar ɗaukar sabbin matakai don shawo kan ƙalubalen tsaro, musamman ma na satar mutane don neman kuɗin fansa da halin yanzu ke ci gaba da addabar Najeriya.
Na farko dole ne a ɗau mataki akan duk wani wanda yake da hannu a sace-sace na mutane, ma'ana duk wani wanda ya taɓa sa hannu aka saci mutane, ko kuma incidents ko cases ɗin sace-sace na mutane da ya faru a baya, a je a yi bincike duk wanda suke da hannu a hukunta su. A gani, so ma'ana doka dole ta fara aiki, idan ta yi aiki shi za a iya samun wani abin da ake kira deterrence mechanism, ban san ya zan faɗe shi a Hausance ba, wato mataki wanda zai iya hana mutane aiwatar da wani abu da ya shafi laifuka don sun san cewa akwai hukunci. Na biyu, a maida yadda za a yi ma in an saci mutanen biyan kuɗin fansa ya zama ba zai iya yiwuwa ba, ya zama da wahala. Na uku kuma, dole ne a kirkiro da wani wato kamar hukuma ko department na Obishin ko Ministry of Defense ko NSA wanda kawai za ta ke sa himma za ta sa kula akan abubuwa da ya shafi kidnapping din nan, su ba da shawarwari, su yi bincike a gane duk wannan abubuwan, a nemo wani commission wanda kawai za su sa ido akan wannan abun. Sai na hudu kuma, boda din Najeriya nan a maida shi yadda shiga da fita ba zai zama kawai kowa zai shiga fita babu takarda ba. Ni ina ganin ya kamata ma a ce yanzu yawo a Najeriya dole kawai mutum ya rika nuna national identity card, ka nuna kai wane ne ne tukunna. Amma a yadda muke abubuwan namu yanzu, shiga da fita kasan nan yanzu za ka iya yi babu takarda, kuma za a yi laifi ba za a yi bincike ba a gani. Kuma idan an zo biyan kuɗin fansa ma ko kowa zai je ta bayan fage ya je ba da abin da zai bada, to so long as an ci gaba da irin wannan abubuwan suna nan, to za a yi laifin za a yi ta, idan it's easy to do it.
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa mai idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
A gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, barkanmu da yau da sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci a cikin sabon shiri na da dan gari, wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo kan da yake kawance da su ke gabatar muku. Inda a yau ni Asma Musa Azika na Radio Niya FM Benin Kwane Jamhuriyar Niger zalleka da ku garin Nadabar da ke cikin karamar hukuma mulki ta Tsarnawa a cikin gundumar Benin Kwane, inda muka sadu da mai garin Nadabar da ya bamu tarihin garin amma ya soma da gabatar da kai ne.
Iliya Hakimi Nadabar ta nan gaba da tsarna.
Iliya Hakimi, za ka iya kwatanta muna menene tarihin ita garin Nadabar?
Tarihin garin Nadabar ainihi ne da nan kwanne ta tashi, kuma zaro ma na duka sani babban zarumi na an kai nan Nadabar duniya neman mandabka. Lokacin da ya yi yaƙi ya soke wannan mashi shi a nan gaba da gari, to wannan mashi ga can da hamma lokacin madanwa mu sha ta mashi jisai haske garin ga. Amma can kuma lokacin Alhaji Hassan sarki shi yayi kwana garin ga, yayi wani towa hakamu ne yayi da ya kama haske ne ya washe shi hasha sha ta murna hakami ashe bai kama mai ba shi Alhaji Hassan wa ya wada mana shi lalle Alhaji Hassan har karukun mashin yayi don mashin duk jumaa wanda Allah ya gwada ma ka garin ga. Amma in yayi ta ba gani ne, amma sai a ce ba di haske ne sai amma Allah bai gani ga gani ba gani ne mashi lalle mashin lalle duk jumaa Allah ya da sai ya hita.
Shine abun hikima wanda duk ko ina aka je waya babu shi sai nan Nadabar kenan.
Lalle nan Nadabar akwai wannan mashi duk jumaa wanda Allah gwada ma zuwa mangaba za ta zuwa duwa sai ya hita. Kuma duk sai haske garin kake lantarki. Kuma abubuwa ne na abin yaki ga can ka gani ne abin bakan nan nashi. Sai shi kwana shi kuma shi kasa. Amma shi Alhaji Hassan haka mu ne yayi da suka damu dan shi Alhaji Hassan kwana yayi nan garin gadan. Na inda diki
na alal misali yana kai kamar shekaru dawa da kawo.
To abin gari ya dade, amma sai dai a keta kawai keta suka yi in bai yi shekara 100 ba da kawawa dan tudun can daga garin birni na annan gaci waci ana birnin ya tashi ya koma kwanni zaru ma sun koma su kwanni da wayi ka wada mana kakannin ne.
An yi kaman misali hakimi nawa kenan?
To an yi hakimai amma dai kawai da wayan mu ma ganin dai wanda mun ka sani hakimi shi da mun ka sani hanni, amma san dai da an yi hakimai wanda ba mu sani da su gaskiya, amma dai wanda mun ka sani shi da mun ka sani
duka jarumai na
dan na dai nan ga dai inda abin da zaka yi yanzu an ce ma damuna ta kama zaka ji ma gabar da gari a kokiri na akai na noma zaka ji a kiji wurin nan sai ka ji ma mutanen karsu a ci a kiji amma nan na kasa na inda mace nan kai ta a kiji nan kasa na inda take ainan duk din salakon nan kwanni wanda
yanzu haka ana samu
haka yanzu ko lokaci yayi zaka ji wannan kiji kasa in lokacin da bana yi zaka ji wannan kiji
lalle banta musamman wannan al'aban al'ajabi na cikin nadabar akwai wani abu wanda duk inda aka taya aka gewaya duk garuruwan ga ba a samu sai nadabar
to yanzu kuma akwai wani icen kuka ya can ko mutanen kauye ka zakkwara su a dauli kuka gando aka ce mata
wasu abubuwa na al'ajabi a cikin ta
au duk wani doke-doke nan babu wanda ba in dai ka zo kai alkoli wanda ka zo a sai a cika musu ko in ka zo kai a dauli kai har mutanen zandar maradi zandar ba su zakkwana duka su zakkwana a yan kokko gamayya mayya su zo da su a dauli in lokacin kokwayi na inda icen nan
wata aljana ta a wurin ku ne
to wannan wanda ka zo su suka sani amma mun ni hannu shara ne ne ka wanda can kwanne a ce mu zo mu shayi in zo in shayi tun da ma wata kota taron ta haitu sai ka shiga gogo a ruwa ba ka shiga yawa itan ya ta duk ta masa shuri in kan an ka ruwa ka shiga ciki ba ka shiga in an kai ruwan sama in ta jice huri ma ka shiga kashi ba a ganin ka ita itan ya kuma me ta ba ta yiwa ba ta yiwa da kai kai me ya ta ga ita kan gashi ka gashin kai
Yemiya
ta kaza mata ta ba har ma mutum bai yi ta shi yemiya
in kai yemiya ka yemiya da gashin kai
eh gashin kai na ba ta yi wa mutanen da sun kace da har mun kai dole ma an ka bari ma an ka zo ka yi go a ja sai ka dubo miya kuka in kai an ka ce sai in kai miya sai ka ta koma gashi ka ji abin da ta yi kuma banda wannan tarihi akwai tarihi can gaba ita ko bigata nan zaru ma sun kai zama
duk cikin nadabar nan
a wuta nan gaba da su kwarkin nan hannun dukkan nasu zaka nan wurin tarihi birni na bigata nan ranan da akwai Jai hari wata biga can karkara. Can wani kaka namu mahaki na in ya shiga sai a gashi ta can karkara. Lalle biga na an ce zaru ma sun kai hakon kowa birni. Don birni na nan an kai kowa to sai an kai musu rami can ko in masu haji sun ka to sai su yi hakon su can.
Wane matsaloli wannan garin ke fama da shi kenan tun ka fashi zo ke yanzu.
Ba mu da wasu matsaloli abinda dai an matsalolin mu yanzu na dai mun ka samu an kai mana makaranta ta boko lokacin tanja. To lokacin nan mun ka samu makarantar boko yanzu lokacin nan mun ka samu yan lakwal. Yanzu kuma masuwan abinda da ya matsalolin mu rashin ruwa.
Ruwa na mai.
Na sha. Ba ruwa rija na gari mu. Yanzu ma ka ga mata in ya sai mun tece mun yi mataki wadda ma mun sa injin a sa ruwa ma ba a ba mata ruwa ba ruwa wadda mu. Allah shi da zai da matsalolin mu rashin ruwa. Kalle nan ba duk tarihin da daga ranga ba mu da ruwa. Ka san ko idan na kware ta tashi. Amma ba mu da ruwa gaskiya. Ba mu da ruwa tsabtacci. In ga gama shayarwa tsabtacci mun zo mun so na fayawa ta.
Game da wannan matsalar ta ruwan sha wanda garin na da barke fama da ita mun tutubi magajin garin nawa domin shin irin matakin da suka dauka don warware ma mutanen na dabar wannan matsalar
sunana sahabi adamu ne markin communal ta tsarnawa abinda zamu ci bisa ga wannan matsala ta ruwa wanda ta shahi garin na dabar mu a matsayin mu na meri mun doki niyya zamu yi musu yasa rijiya da agare su dan da ba su da rijiya suna da rijiya mun bayan haka nan zamu bi sauda kafa ta fannin gwamnati ko kuma masu hannu da shi ne mu samu miniya afi kenan ci da shato dan yanzu ba lokaci ne ba wanda rijiya ga biyan bukata to insha Allah muna da masu hannu da shi ne project ne wanda Allah rede su a su biya mana wannan bukata kaman akwai wani sabon project pizan 2 dukan mun yi dossier kala kala ba communication tsana duk communication na dai ta bankin kwanni kenan mun sa wannan bukata ciki
ni kuke jira gare su domin su kara hakura a zuwa gaba kanin a samu
bukata kiran da muka gare su ci gaba da hankuri tunda ba abu ne ba na gaugawa ta abu ne muke son a yi na dindindin wanda ga doriya ba kamar rijiya ba wanda wani dan lokaci kalilan gare shi na rayuwar shi ya kare ruwa tunda shi an ka samu banfo kaga shi jima yake yi
kuma wannan zai biyo duk kuma kauyuka na jawar da nake da wannan matsala kenan
duk zai biyo kauyuka wanga proje da muka ce maka pizande proje na wanda a karkashin cibiyar prime minister to duka mun yi dossier duk gari mun yi gungun garuruwa wanda ai musu multi village kamar gungun tungan makoki da su mozage da sauransu gungun kadeba da su alela gidansa adu da sauransu gungun kaku su mai fulla da sauransu to kun ga an ka samu wannan Allah tabbatar da wannan kun gani na fannin ruwa za a ji sauki insha Allah
masu sauraron mu anan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari wanda Niyasfa Musa zaka na radio ne a FM Benin Kwani Jamhuriyar Nijar na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amerika daga nan nake sallama da ku sai wani lokaci
to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.